sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Mahmud Lalo. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi 31 ga watan Disamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To, kasashen New Zealand da Australia sun shiga jerin kasashe na farko da suka marabci sabo shekara ta 2024, yayin da Ukraine shugaban kasar Volodymyr Zelensky ya ce kasarsa za ta samu ƙarin makami a shekara mai kamawa. Za kuma ku ji cewa 'yan adawa a kasar Congo sun yi kira ga magoya bayansu da su fito su yi zanga-zanga don ƙalubalantar sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi.
Kanin labaran duniyar kenan. Cikin shirin za ku ji wasu muhimman al'amura da suka faru a wannan shekara ta 2023 mai ƙarewa.
Shin rantsuwar sabon shugaba Bola Tinubu da ya lashe zaɓe a inuwar jam'iyyar APC da ta sake zartewa kan mulki.
Sannan za ku ji abinda masana tsaro a Najeriya ke cewa dangane da nasarorin da rundunar sojin ƙasar ta yi ikirarin ta samu a wannan shekara ta 2023 da ke ƙarewa a yau.
Ba shakka wayannan alƙaluma da rundunar sojin Najeriya ta fitar, idan ka tsaya ka kalle su a matsayin su na alƙaluma, kana iya yaba mata, kace mata lalle ta yi rawan gani. Amma
sannan za ku ji dalilan da ya sa Majalisar Dokokin Najeriya ta ƙara kasafin kuɗi na shekara ta 2024. Daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin rayuwar da kuke aiko mana ta hanyar email. To, amma fa sai mun fara da shan labarin duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Manyan biranen Sydney da Auckland sun kasance birane na farko da suka marabci sabon shekarar 2024, yayin da sama da mutum miliyan ɗaya suka fita don nuna farin cikin su da kamawar shekarar. An dai ta wasan wuta mai tarzatsi a birnin na Sydney da ke ƙasar Australia da kuma Auckland, inda jama'a suka taru a hasumiya mafi tsawo a birnin don marabtar sabon shekarar. Sai dai yakin da ake yi a Ukraine da Gaza za su shafi bukukuwa na sabon shekarar ta hanyoyi da dama, yayin da ake ƙara tsauraran matakan tsaro a sassan duniya. A birnin New York da ke nan Amurka, jami'ai sun ce a shirye suke su tabbatar da cikakken tsaro, yayin da jama'a ke tururuwar zuwa dandalin Times Square don marabtar sabon shekarar. Yayin da ake gab da shiga sabon shekarar a wasu sassan duniyan, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a ranar Asabar cewa ƙasarsa na shirin samun ƙarin makamai a shekara ta 2024. Kalaman shugaban na Ukraine na zuwa ne yayin da Rasha ta harba makamai masu linzami guda biyu a tsakiyar birnin Kharkiv a ranar Asabar, harin da ya jiwa mutum 21 rauni, a cewar hukumomin ƙasar.
You know that the elections were not the real one.
John Kelly kenan jami'i a gwamnatin Amurka yake cewa maimakon ya zaɓi zaman lafiya, Putin ya zaɓi ya yi amfani da wannan lokaci na tarɓar sabon shekara da kai hari da jirage mara matuƙa da makamai masu linzami a kan wata ƙasa da ta kasance mamba a Majalisar Ɗinkin Duniya. A rana ta ƙarshe a wannan shekara, dakarun saman ƙasar ta Ukraine sun ce sun harbo jirage mara matuƙa 21 cikin 49 da Rasha ta harba musu. A Kyiv, babban birnin kasar ma, dakarun na Ukraine sun yi ta kokarin mai da martani a wasu hare-hare da Rasha ta kai a ranar Asabar. Wani gungun 'yan takarar shugaban kasa a bangaren 'yan adawa a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya yi kira ga magoya bayansa da su fito su yi zanga-zangar adawa da sakamakon zaɓo, wato sakamakon farko da aka fara fitarwa na zaben shugaban kasar da aka yi mai cike da takaddama. A yau Lahadi, hukumar zaben kasar ta Congo ta fitar da cikakken sakamakon zaɓe wanda aka yi a ranar 20 ga watan Disamba. Su da yin adawar na zargin an tafka maguɗi a sassa daban-daban na ƙasar a lokacin zaben. Ɗan takarar jam'iyyar adawa ta ECDP Martin Fayulu na ɗaya daga cikin 'yan takarar da suka yi watsi da sakamakon zaben, wanda shugaba Felix Tshisekedi ya lashe da sama da kashi 72 cikin 100 na ƙuri'un da aka haɗa. Ita dai gwamnatin ta Congo ta yi watsi da duk kiraye-kirayen da ake yi na a sake zaben.
To, nan ba da jimawa Mahmud zai sake dawo mana da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu. Shekarar miladiya, wato da ta fara da lissafi daga haihuwar Annabi Isa alaihissalam, ta 2023 ta zo ƙarshe a Lahadin nan. shekaran na daga cikin shekarun da ba za a manta da su ba a tarihin Najeriya da ma duniya baki daya. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Nasira da Mail Hikaya ya aiko mana.
Misali, a shekarar ce aka gudanar da babban zaɓe a Najeriya, inda karo na farko tun 2003 tsohon shugaba Buhari baya cikin takarar don ya kammala wadin mulkinsa na tsawon shekaru 8. Shin rantsuwar sabon shugaba Bola Tinubu da ya lashe zaɓe a inuwar jam'iyyar APC da ta sake zarcewa kan mulki. Dan takarar PDP Atiku Abubakar da na Labour Peter Obi sun yi watsi da sakamakon zaben.
Kar ku yi zaton ya zama sharri gare ku, amma dai alkhairi ne. Don haka an tunatar da ni cewa ina mutuwa fa komai ta dade, saboda haka idan ina
wurin shahararren malamin Islama da Allah ya warasuwa Sheikh Abubakar Giro Argungu, yayin da a bangaren siyasa kuma Allah ya karbi rayuwar tsohon kakakin majalisar wakilai Gali Umar na Abba. Ga wasu kalaman marigayi Gali na Abba a wata zantawa da muka yi da shi.
An samu wasu suna shaƙe jam'iyyu, sai waɗanda suka ga dama za su tsaya zaɓe. Wani lokacin ma zaɓen ma ba a yin sa, musamman wajen gabatar da 'yan takara. Kusan duk musifin da suke samun ƙasar nan tarzoma iri-iri da ake ummul aba'isun, rashin zaɓe ne na cikin jam'iyyu.
A jamhuriyar Nijar, sojoji ƙarƙashin Janar Abdurrahman Chani sun kifar da gwamnatin farar hula ta Muhammad Bazoum, inda hakan ya kawo ɗaukar matakin ECOWAS na rufe kan iyaka daga Najeriya. Lauyoyi daga Nijar da suka hada da Maitre Ismail Tambo Musa sun shigar da kara kotun ECOWAS don neman a janye takunkumin.
Yanzu matakai ba zan fule na doka rahe boda babu shi cikin tahiya a doka na ECOWAS. Babu inda aka ce a rahe boda ga 'yan kasa, tunda 'yan kasa na ECOWAS duka suna da incin su ta yi kasa zuwa wata kasa.
Kotun dai ta yanke hukunci daga karshe na korar bukatar. Baya ga ballewar rikici a Sudan tsakanin shugaban soja Abdul Fattah Burhan da na 'yan sa kai Hameti Hamdan Daglo, gagarumin yaki ya barke tsakanin Isra'ila da 'yan Hamas, inda bayan harin 7 ga watan Oktoba da Hamas ta kai ƙetaren shingen Isra'ila, martanin Isra'ila ya yi sanadiyar dubbar rayuka. Jakadan Falastino a Najeriya Abdullah Shawesh ya buƙaci shigar da kayan agaji na gaggawa yankin Gaza.
The aid truck that entered to Gaza constitute only 3% of the daily rate of
Jakadan ya ce duk kayan agajin da ake shigowa da shi Gaza daga mashigar Rafah ta Masar ba su fi biyan buƙatar kashi 3 cikin 100 na jama'ar Gaza ba. Can Rasha kuma da ke ci gaba da yakin mamaye Ukraine da kasashen yamma ke ɗauka a matsayin keta haddin ƙasa mai 'yanci, jirgi ya faɗi cikin yanayi na mamaki, ya hallaka shugaban rundunar haya ta Wagner Yevgeny Prigozhin da ya takun saƙa da shugaban Rasha Vladimir Putin. Shekarar na ƙarewa da batun tsadar dala a Najeriya da ta sa ajiye mafi yawan kuɗi don kujerar haji naira miliyan 4.5, inda shugaban hukumar alhazin na Hakon Jalal Ahmad Arabi ke cewa ana ɗaukar matakan samun maslaha.
Da aka ga wanda suka yi nkuru muka samu zuwa ƙarshen shekara sai su je, wanda ba samu ba alabi shi in Allah ya kira su baɗi sai a je.
Hakika, ko a sauyin yanayi na sanyi da zafi ko hamada a kudancin Sahel na nuna wa duniya ko al'umma muhimmancin sauya dabarar rayuwar yau da kullum. Wato, ko dai tsuke bakin aljihu ko kuma a riƙa kada ranka da han. Nasiru da Mail Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, a gaida Nasiru. To, nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji irin nasarorin da rundunar sojin Najeriya ta ce ta samu a wannan shekara ta 2023. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
To, an haramta wa tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan da mafi akasarin magoya bayansa tsayawa takara a zaben 8 ga watan Fabrairu da za a yi a shekara mai zuwa, kamar da jami'an jam'iyyarsa suka tabbatar bayan da aka rufe kofar rijistar 'yan takara. Tun a watan Agusta Khan yake gidan yari, inda ake tuhumar shi kan wasu laifuka da ya ayyana a matsayin yunkuri na hana shi tsayawa takara ƙarƙashin jam'iyyarsa ta Pakistan Tehreek-e-Insaf Party, ko kuma PTI a taƙaice. A farkon shekarar nan aka samu Khan, wanda tsohon ƙwararren ɗan wasan cricket ne da laifin cin hanci da rashawa, amma kotu ta yanke masa hukuncin shekaru 3 na jika gyara halinka. Sai dai hukumar zaben ƙasar ta ECP ta haramta masa shiga takara saboda wannan hukunci, duk da cewa jam'iyyarsa ta PTI ta miƙa takardun takararsa a makon da ya gabata. Mayakan Houthi da Iran ke marawa baya sun kai hari kan wani jirgin ruwa na dakon kaya mallakin Maersk, lamarin da ya sa kamfanin ya dakatar da safarar da jiragensa ke yi a Bahar al-Maliya na tsawon sa'a 48, kamar yadda ya tabbatar a yau Lahadi. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce harin na mayakan Houthi da ke kasar Yemen shine na baya-bayan nan da ya auku. wanda mayakan ke kaiwa a matsayin nuna goyon baya ga kungiyar Hamas ta Falastinawa da ke yaki a Gaza. Ranar Asabar dakarun ruwan Amurka sun nutsar da kwale-kwale uku cikin hudu na mayakan na Houthi waɗanda suke amfani da su wajen kai hare-hare a kudancin yankin tekun Bahar al-Maliya a cewar sojojin Amurka. Kwale-kwale na hudu dai ya tsere. Jirgin wanda ke dauke da tutar kasar Singapore kan dauki kwantena 14,000 yana kuma hanyarsa ne ta komawa kasar ta Singapore a lokacin da lamarin ya faru. Bayanai sun yi nuni da cewa babu wanda ya ji rauni a jirgin na Maersk kuma babu tashin wuta bayan harin da mayakan na Houthi suka kai kan jirgin.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Rundunar tsaron Najeriya ta yi bita irin aron gama da sojojin kasar suka yi a wannan shekara ta 2023 da ke karewa a yau Lahadi, inda ta ce ta hallaka 'yan ta'adda sama da 6,000 tare da kama wasu da dama da kuma kwato wasu kayayyaki. Sai dai masana a fannin tsaro na dasa alamar tambaya kan wannan ikirari. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kaina ya aiko mana.
Now during the period January to December 2023, troops neutralized over 6,880 terrorists.
Daraktan cibiyar tattara bayanai na hedkwatar rundunar tsaron Najeriya kenan, Major General Edward Buba, ke bada kididdigar jimlar sakamakon irin ababen da sojan Najeriya suka cimma a jirangiyar arangama da suka yi a wannan shekara mai karewa, inda ke cewa daga watan farko na Janairu zuwa wannan wata ne Disamba shekara ta 2023 da ke karewa yau. Sojojin Najeriya sun samu nasarar halaka sama da 'yan ta'adda 6,880, kana an cafke karin wasu sama da 6,970. Sojojin Najeriya kazalika sun kuma ceto sama da mutum 448 da aka sace su a cikin shekarar nan mai karewa.
Recovered over 3,300 assorted weapons and recovered over 39,000 assorted ammunition during the year.
General Buba yace dakarun kazalika sun kuma kwato makamai sama da 3,000 da rasasai sama da 39,000, baicin kwato sama da lita miliyan 100 na danyen mai, sannan kuma sai man gas da aka tace ba bisa ka'ida ba da ya kai lita miliyan 6, da kuma ƙarin lita miliyan 3 na kalanzir, sannan sai ƙarin lita miliyan 3,500 na mai da aka tace ba bisa ka'idar ba.
And over 3.5 million liters of PMS, otherwise known as petrol.
To ko me masana tsaro ke cewa? Dr. Kabiru Adamu, jagoran cibiyar tsaro wato Beacon Intel da ke nan Abuja, ya yi ƙarin bayani.
Ba shakka wayannan alƙaluma da rundunar sojan Najeriya ta hitar, idan ka tsaya ka kalle su a matsayin su na alƙaluma, kana iya yaba mata ka ce mata lalle ta yi rawan gani. Amma kullum abin da nake cewa, na farko dai ikirarin da suka yi na cewa wayanda suka kashe din 'yan ta'adda ne, to akwai ayan tambaya a nan. Abu na biyu, idan muka duba a zahiri a garuruwa da har dai ƙauyuka, ka je ka gabatar musu da wannan alƙaluman, za su yi mamaki su ce to ai ba su ga wani canji ba, tunda misali ba ɓangaren Najeriya inda za ka je babu matsala na tsaro da na kashe-kashen jama'a da na kanshi satin manta sauransu, akwai abin dibawa nan. Dole ne a hitar da hanya zahiri wadda za a iya bi wurin tantance wannan ikirarin na nasara da ake yi. Kuma hanya guda shi ne in muka diba yawan mace-macen da ake samu da kuma su kansu mayan matsalar tsaron. Kamar yadda ka sani, cibiyar da nake shugabanci mukan fitar da alƙaluma, kuma daga ma watan tara gaskiya ƙari muka gani, ƙari kuma wanda ma ke da tayar da hankali, tunda ƙari yau ya kusa kai na kashi 90 da wani abu akai. Aka zo kuma watan 10 shi ma aka ga ƙari na kusan kashi 13. Kaga in kai jimlan wayannan za ka ga a cikin wata biyu an samu ƙari na kusan kashi 100 cikin 100. Yana da wuya misali a yi batun cewa an samu cigaba ko an nasara a irin wannan yanayin wanda ake ganin ƙarin mace.
Yanzu dai abin jira game shi ne yadda sojojin Najeriya za su ƙara fuskantar ƙalubalen tsaro a wannan shekara ta 2024 da muke shiga gobe idan Allah ya kai mu. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan, Majalisar Dokokin Najeriya ta ba da hujjar da ya sa ta daga kasafin kuɗin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya mika mata daga naira tiriliyan 27.5 zuwa naira tiriliyan 28.7, inda majalisar ta ce lalle za ta sa ido ta tabbatar an yi wa 'yan ƙasa aikin da kasafin kuɗin. Amma masana na ganin ƙarin da majalisar ta yi ya yi daidai, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta aiko mana.
Kasafin kuɗin wanda majalisar dattawa da ta wakilai suka amince da shi ya zo ne bayan kwamitocin kula da kasafin kuɗi sun gabatar da rahoto cewa sun bi kasafin daki-daki domin gudun kuskure. Mataimakin shugaban kwamitin kasafi na majalisar dattawa, Sanata Muhammad Alindume, ya yi nazari cewa
da farko dama an kawo mana capital trillion 8 ne da 0.5
kusa manyan ayyuka
to yanzu mun kai shi ya kusan trillion 10 trillion 9 da 9.5 wato
kusan dai trillion 10
kusan trillion 10 to shi ya kawo trillion 8 da 0.7 mu kuma yanzu haka an yi passing din sa a trillion 9 da 0.9 to mafi yawa daga cikin kudin nan karin da aka yi kenan a sai zai tafi na wajen manyan ayyuka ne.
To ina wata takaddama da aka ce ya faru a inda kuke binciken yadda kasafin kudin ya zo? Aka ce an ba shiyar kudu kudade masu tsoka amma arewa ba a bata komai ba. Ina gaskiyan wannan labari?
Da farko dai ni ma da naji labarin kuma an turo mun ma social media aka bada kasafin cewa ai kudunci masu yamma an ba su a cikin manyan ayyuka trillion 4 a kudu mafi kudu ko mai ake ce a south south su ma kusan trillion 3.5 amma arewanci northwest wanda ci ta fi girma an ba ta trillion 2.5 kawai sannan kuma can kasan Inyamurai aka ba su trillion 2.3 mu yan north central an ba su trillion 1.9 karimin mu da aka raina mana mu north east aka ce an ba mu trillion 1.6 hankali na ya tashi amma da na yi lissafi sai na samu cewa wannan in ke jimilan shi gaba ɗaya zai baki trillion 15.9 to kuma shi kasafin kuɗin nan da aka kawo shi shugaban ƙasa ya kawo abinda aka ware gaba ɗaya na manyan ayyuka ma trillion 8.7 to kin ga maganar tun daga nan zaki gane ba gaskiya a ciki to don abinda shi shugaban ƙasa ya kawo gaba ɗaya trillion 8.7
na manyan ayyuka
amma muna kan bincike. Ni dai ina tabbatar ma mutane cewa mu yan arewa da muke majalisar dattawa har ma da kai na wakilai ba za mu zauna anan a cutar da arewa ba.
A lokacin da yake wa manema labarai bayani, shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar wakilai Abubakar Bichi ya ba da hujjar ƙarin kuɗin.
An samu ƙari daga lissafin da muka duba wanda shugaban ƙasa ya kawo ya ce a duba ga farashin dala akan naira 750 wanda muka duba kuma kowa ya sani kuma kun sani cewa kowace ciki kasuwa dala tana naira 1,200 so wannan mun sa mun ƙara naira 50 akan kowace dala zuwa naira 800 ya bamu dama mun samu naira biliyan 190 kuma hukumomi na gwamnati masu tsara kuɗaɗe irin su NPA da su custom mun kira su mun ce kuɗin da suke kawo na haraji ba su isa ba ya kamata su ƙara kuɗaɗe don ayi al'umma aiki kuma su tabbatar mana cewa za su iya ƙara kuɗi har naira biliyan 700 so haka muka samu ƙarin naira trillion 1.2 a kasafin kuɗi da za a shiga da wannan shekara kuma waɗannan kuɗaɗe duk an sa su ne a manyan ayyuka a manyan ma'aikatan gwamnati.
Amma masanin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati ya ce akwai abin dubawa kan yadda kasafin kuɗin ya zo.
Farko dai farashin mai a ce za a sa shi a kan $79 kamar ya yi nisa ya ƙure da yawa saboda kasuwan mai babu wanda zai iya sanin gobe banda Ubangiji kuma abinda ke faruwa shine yau din nan sai ka ga kasuwan man ta tashi daga $81 kowace ganga ta dawo $75 da ya dan fadi kadan an samu matsala za a iya samun cikas wajen aiwatar da kasafin kuɗin.
Majalisa za ta mika wa shugaban ƙasa kasafin kuɗin domin ya sa hannu saboda a fara aiwatarwa a watan Janairun nan mai kamawa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, miya da alƙairi kar miya da zamba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa cikin sabon shirin matasa a duniya kizo kuma kashi na ƙarshe cikin shekarar 2023 wanda ya zo daidai da ranar 31 ga watan Disamba. Kuma kamar kullum dai shirin na taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Nima Abdulrauf, jagorar shirin.
Mata kan ku zan yi jasa har da matan gidan ba sa gidi ba.
cikin shirin na wannan mako za mu yi waiwayo ne akan mabu'ai da suka fi daukar hankali a cikin kashi 48 da muka gabatar a shekarar 2023 nan. Na farko dai bari mu waiwayi matakan da masu ba da tsaki a Najeriya ke ci gaba da dauka wajen yaki da yaɗa labarin ƙiyayya, ƙarya da nabatanci daga bakin tsohon shugaban NBC Dr. Balarabe Ilila.
To lokacin da aka kafa hukumar NBC babu irin waɗannan kafafe na sada zumunta, saboda haka kada ta kafa NBC a wancan lokaci bata tanadi hukunci akan waɗannan kafafen yaɗa labarai ba, su ne new media, wato sabon salo ne a cikin harkar yaɗa labarai. Amma duk da haka akwai sashi na hukumar NBC wanda yake magana akan content, wato duk wani abin da ya kunsa a cikin wani abu na labarai. Yaɗa labarai iri biyu ne, akwai kanta internet za a hau, sannan akwai labarin da ke suka kan internet din domin a mika ta ga masu sauraro. To duk wani abin da za a daura akan internet shine content. To wannan hakkin mu ne, saboda ka da mu iya yin amfani da wannan dama wajen jin hankalin su. Amma saboda hukumar mu kuma ce take bin doka, shi yasa sai yanzu mun tura majalisar dokoki domin ta ba mu dama na ganin cewa an sa waɗannan sabbin kauyen labarai din kasance akwai dokokin za mu riƙa amfani da su wajen kula da su. Amma duk da haka kafin mu samu waɗannan dokokin akwai sassa da za mu iya dogaro da su domin mu ji hankalin su.
Sai kuma yadda EFCC ke yaƙi da masu damfara ta yanar gizo daga bakin tsohon shugaba Abdulrashid Bawa.
To Halima, kamar da kika sani EFCC tun kafa ta yana ɗaya daga cikin abubuwan da gwamnati da majalisa ta ba mu dama na mu duba. Kuma duk wani lokaci muna da wurare a ko'ina a inda muke da ofisi waɗanda an shirya su na musamman saboda bincike irin waɗannan mutanen da ke damfarar mutane ta yanar gizo. Ko'ina muna da su, muna da wannan tarihin da muka yi, kuma muna hulɗa da waɗansu jami'an gwamnati da ke da alaƙa da taimaka muna da ganin cewa an samu nasara akan wannan abubuwa. Ba kuma nan kaɗai Najeriya ba, har ma a ƙasashen waje. Kamar da kika sani muna da offices ko'ina a nan Najeriya wurare kusan 15. Kana iya rubuta naka korafin ka je ka ba da wannan takarda. Muna da email addresses waɗanda ake iya samun mu a turo mana da wannan.
A cikin jerin mawdu'ai na shekarar nan dai mun kuma duba batun samun kuɗin Elon Musk daga bakin fitaccen mai amfani da shafin X Salihu Tanko ya kasai, wanda aka fi sani da Dawusu.
To tabbas wannan kuɗi na Elon Musk, wato kuɗin da ya ware yana bawa masu Twitter wanda suke samun yawan wanda suke kallon abin da suka saka ko suka faɗa. Gaskiya tun da aka fito da shi na san cewa to an ƙara jefa mu cikin wata masifar, musamman wanda da suke amfani da kafofin nan domin a san su ko su nemi suna. Kuma gashi nan tun kan aje ko ina mun fara ganin ana abubuwa wanda ba su dace ba, duk domin a samu ya trendin abun domin kuɗin da za su samu ya yi yawa. Don haka matasan mu gaskiya sai sun yi taka tsantsan, wato mun shiga wani yanayi ne na kowa na sayan kuɗi ta kowace hanya. Kuma wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne duba da irin halayen da mutane suke fadawa. Gaskiya na farko iyaye sai sun dage a gida su ga me yaran suke a waya. Na biyu sai an ci gaba da wayarwa da matasa kai na tsaya su gina rayuwarsu, su karatu addini da na boko, su san cewa rayuwar nan ta canza, dole sai ka tsaya da kafarka.
Daga ƙarshe kuma babban daraktan NIT Dr. Kashifu Inuwa Abdullahi ya yi mana bayani akan nasarar da aka samu daga shekarar da ta gabata zuwa yanzu a fannin fasahar zamani.
Daya daga cikin abubuwan da aka yi agreeing a yi last year shine a yi blockchain policy. So cikin ikon Allah farkon shekarar nan muka samu muka kammala wannan policy din na blockchain technology, wanda hakan ya jawo irin kamar har kangi na amfani da shi da babban banki ya sa shi ma yanzu an ɗauke. Mutanen da suke harkar cryptocurrency yanzu ba wani takura. Sannan kuma bayan haka technology din ya wuce kawai harkar crypto, kuɗin yanar gizo, ana amfani da shi a gurare daban.
A yanzu dai miliyoyin matasa sun fassama kafofin sada zumunta, inda suke ci gaba da bayyana ƙudurorin sabuwar shekara da za a shiga da suka tsara wa kansu. Bari mu ci daga bakin wasu matasan.
Sunana Dorcas Shefi Bello. Ni daman na riga na kudura cewa 2024 ayyukana za su bambanta, kuma yanayin sada zumunta su Instagram, Facebook, LinkedIn su zan yi amfani da su domin mu ga cewa ayyuka na sun samu zuwa wurin mutane da yawa. Mutane da yawa sun ƙara ganin ababen da nake yi, murya na kuma sai ƙara ƙarfi. Wannan 2024 dai daman ni na riga na shirya cewa na fito da duk tunanin da zan iya amfani da shi, da duk hikiman da zan iya amfani da shi, kuma yadda zan iya samu cin gaba.
Sunana Muhammad Ashraf Adam, wanda mutane sun fi sani ya da MC Ashraf. Cikin kudurorin da na sa a gaba wannan shekara mai kama, Allah ya kai mu, Allah ya ba mu dama da rage lafiya, ina sa ran na gaba-gaba daga ciki. Da farko shine wannan taro na Meeting the North Festival wanda za mu yi shi ɗaya ga watan January a Murtala Square, Kaduna, Allah ya kai mu. Gaskiya wannan babban taro ne wanda muke shiryawa a wurin ganin cewa an tabbata al'adunmu na arewa, kuma an ba matasanmu na arewa dama su nuna ƙwarewarsu wurin kasuwanci da ƙere-ƙere da sana'o'i da dama. Rana ce wanda gaskiya za mu nuna bazinta, muna son mu ma za mu tabbata al'adunmu sosai. Mun shirya hawa da ƴan siya da siyarwa da za a yi da duk abubuwan nishaɗi da na al'adu dai sama-sama da gaske wanda za mu iya yi cikin ɗan lokaci. Allah da mu nasara. Ina amfani da musamman ma dai gaskiya a dandalin sada zumunta wurin ganin cewa wannan taro namu ya samu karɓuwa, kuma dai cikin ikon Allah mun samu karɓuwa sosai.
To masu sauraro, gabaki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin da wannan shekara, kuma a shekara mai kamawa za mu zo muku da maudu'ai waɗanda za su kawo sauyi a tunanin matasa. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, ni Halima Abdullahi ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salam.
A gaida Halima. Yanzu kuma lokaci ne da zan zakulo wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar email. Jama'a assalamu alaikum, ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Ya ce shirin harajin BAT da gwamnatin tarayya ta yi kamar su samar da gas ɗin girki, hakan abu ne mai kyau. Fatan hakan zai kawo sauƙin farashin kuɗin gas ɗin, yadda jama'a za su samu damar sayen shi a sauƙaƙe. Da fatan tunda an baiwa yakuwa ruwa shi ma ya lo za a bashi. Masu amfani da kananzir da itatuwa su ma za a waiwaye su. Sako na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, ungwaka rufin Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Ya ce salam biyoyi Hausa. Hakika gayyatar shugabannin tsaron ƙasarmu Najeriya kan kisa gilla a jihar Plateau da majalisar dattawa suka yi yayi daidai. Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Da ƙarshe nake addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar rashin tsaro ya addabe mu. Amin summa amin. Sako daga Usaina, matar Alhaji Umar Foreba Gashuwa, ta ce shelar da gwamnatin Najeriya ta yi na kashe makudan kuɗi don wadata al'ummarta da wutar lantarki ya yi daidai. Mu dai fatanmu a faɗa a cika. To madalla, kafin mu ƙarƙare shirin ga labaran duniya a taƙaice.
To kasashen New Zealand da Australia sun shiga jerin kasashe da suka zama na farko da suka marabci sabon shekarar 2024, yayin da a Ukraine shugaban kasar Volodymyr Zelensky ya ce kasarsa za ta samu ƙarin makami a shekarar mai kamawa. Wani gungun 'yan takarar shugaban kasa a bangaren 'yan adawa a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya yi kira ga magoya bayansa da su fita su yi zanga-zangar adawa, wato da sakamakon farko da aka fara fitarwa na zaben shugaban kasar da aka yi mai cike da takaddama. A yau Lahadi, hukumar zaben kasar ta Congo ta fitar da cikakken sakamakon zaben wanda aka yi a ranar 20 ga watan Disamba. Su da 'yan adawa na zargin an tafka magudi a sassa daban-daban na kasar a lokacin zaben. Ɗan takarar jam'iyyar adawa ta ECDP Martin Fayulu na ɗaya daga cikin 'yan takarar da suka yi watsi da sakamakon zaben, wanda shugaba Felix Tshisekedi ya lashe da sama da kashi 72 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A ne yanzu sai kuma an jima da daddare za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kafin mu sallama da ku, muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwan Hajiya Halima Garba mai waina da Allah ya yi wa rasuwa yau Lahadi a unguwar Sagagi da ke jihar Kanan, Najeriya. Allah ya jikanta da rahama, amin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai, sai kuma Fiona Nandudu da ta ba da umarni, da ma injiniyar mu ta yanzu Elin. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.